Kadir Muhammad Nur Sidi, gwamnan yankin Lower Shabelle, ya tabbatar da haran-haran. Sidi ya ce mayakan sun yi lugudan wuta akan ƙauyukan Sabid da Anole da ke kusa. An rawaito wasu ƙarin haran-haran rokoki a kusa da garin Janel. A cikin shekarun baya-bayan nan, sojojin ƙasar ta Somalia a cikin haɗin gwiwa tare da dakarun rundunar wajen da zaman lafiya a yankin ta ƙungiyar tarayya Afirka a Somalia ko AMISOM sun sake kwato waɗannan ƙauyukan da a baya suke ƙarƙashin ikon mayakan Al-Shabab.
An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda za a ji yadda yanayin tsaro ke daɗa taɓarɓarewa a Najeriya duk wadda matakan da hukumomi ke cewa suna ɗaukawa. Hassan Maina kaina gare ka.
Matsalar taɓarɓarewar tsaro a Najeriya wani abu ne da masana ke cewar turafa ta kai bango. Tun ana gasawa talakawa aya a hannu ta hanyar sace su su kuma biya kuɗin fansa in babu kuma a kashe su kona musu garuruwa da dukiyoyinsu. Yanzu dai matsalar ta fara shafan manyan ƙasa. Alal misali a cikin awanni 44 da so gabata ne wasu gungun yan bindiga daɗe so kai harin ta'addanci akan tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Mr. Charles Soludo a jihar Anambra. A kuma daidai wannan lokaci ne kuma wasu yan bindiga daɗin suka afkawa gidan tsohon ministan wasannin Najeriya Mr. Damishi Sango a jihar Filato. Ana kan hakan ne kuma rundunar sojin saman Najeriya ta ce jirgin yakin ta samfurin Alpha Jet ya yi ɓatan dabo yayin da yake fafatawa da yan Boko Haram a filin daga. Daga bayan wannan kungiyar ta Boko Haram ta fito karara ta ce ita ne ta harbo wannan jirgi ko da yake sojin saman sun ce suna jin hatsari yayi. To shin kowane hali za a ce halin tsaro ke ciki a Najeriya a halin yanzu? Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaron ne.
To abinda wannan yake nufi a halin da tsaro yake ciki a Najeriya wani abu ne wanda ake cewa wato tura ta kai bango saboda yanda makamai suke kara watsuwa a cikin hannayen waɗanda bai kamata su watsu ba da kuma matsala ta rashin adalci da rashin ɗaukar matakin ba sani ba sabo da hukumomin tsaro ba sa yi. Sannan kuma idan ka duba yanda ake kai hari babu ƙaƙƙautawa a garuruwan arewa ta tsakiya da kuma arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas farkonta da ƙarshenta a fili take cewar ƙasar Najeriya baka da inda za ka yi tafiyar kilomita 35 cikin kwanciyar hankali da
kwararru irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu na ganin gazawar gwamnatin Najeriya a fanni irin na tsaro.
Tsaro ya dade da kama hanyar zama la haula wala quwwata a nan kasan babu shakka. Ka duba shi garkuwa da mutane da kuma kece hanya da sace mutane da sauransu wannan abu ne da an dade ana yi. Duka waɗannan abubuwan ya nuna abu guda ɗaya ne. Kullum muna ta jaddadawa ba mu da tsari sahihi tsari tsaro a ƙasar nan. Gwamnatin nan ta gaza fito da wani abu da zai nuna cewa haikan ta tashi fa ta yi yaki da wannan abin gadan-gadan. Ba mu matsawa gwamnati ba a yi abu.
To sai dai kuma jami'an tsaron na cewa suna fa samun nasara kuma suna yin iya ƙoƙarinsu.
Today we are trying to bring you up to speed with some of our key achievements.
Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, kwamishinan 'yan sanda Frank Mba ke bayanin irin dimbin nasarorin da ya ce suna cimmawa a duk rana dangane da yaƙi da 'yan ta'adda da kuma masu aikata miyagun laifuka daban-daban a ko'ina cikin Najeriya. Sai dai bisa ga dukkan alamu wannan kokari na jami'an tsaron bai isa ba ko abin nan ne da Hausawa ke cewa in dambuya yawa to baya jin mai. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Sarfilu Hashin Gumal da cigaban labaran duniya.
Wata babbar kungiyar bincike ta ƙasar China a kwanan nan ta ce sojojin Amurka na da matuƙar ƙarfi a cikin tekun kudancin China a bara, yayin da Washington ke neman duba faɗaɗa mamaye tekun da Beijing ta yi. Tsanantawa dangane da yawa da tsawon lokacin da sojojin Amurka suka yi a yankin cikin shekarar 2020 ba safai ake ganin su ba a cikin 'yan shekarun nan, rahoton na 12 ga watan Maris ya bayyana. Umarnin rundunar sojin Amurka da ke aiki a yankin Indo-Pacific da ke Hawaii ya tabbatar da wucewar jiragen ruwan yaƙi 10 a cikin teku a bara da suka biyo 10 a shekarar 2019. Kawai 5 ne aka tabbatar cikin kowanne daga shekaru 2 kafin shekarar 2019. A watan Yuli, sojojin sama na Amurka sun kuma yarda sun tura jiragen lugudan bombardment na B-52 da ya haɗa da jiragen dakon jirage biyu a Atsayin tekun kudancin China. Masu magana da yawun rundunar sun ki amsa bukata don sharhi kan ko shekarar 2020 shekara ce da ba a saba ganin irinta ba. Daga ƙarshe, wani jami'in 'yan sanda na ginin majalisun Amurka Capitol ya mutu. Wani kuma ya ji rauni a jiya Juma'a lokacin da wani direba ya afka da mota cikin shingen da ke kare ginin majalisar na Capitol. 'Yan sandan Capitol sun ce wanda ake zargin ya fito daga motarsa ɗauke da wuka a hannunsa yana huci kan jami'an. Daga nan 'yan sandan suka buɗe masa wuta. An bayyana cewa wanda ake zargin ɗan shekaru 25 Noah Green. 'Yan sanda suna neman sanin asalinsa don gano dalilan da suka sa shi yin hakan. Jaridar Washington Post ta yi magana da ɗan uwan Green, Brandon, wanda ya ce ya damu da lafiyar kwakwalwar ɗan uwan nasa wani lokaci. 'Yan uwan sun raba wani gida a jihar Virginia. Brandon ya ce no ya aika masa da sako a ranar Alhamis bayan ya bar mazauninsu cewa, "Ka yi haƙuri, amma dai zan je na zauna. Na zama wanda ba shi da muhalli."
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma Najeriya muka nufa. Inda ake ci gaba da gardama kan ainihin musabbabin faduwar jirgin yakin Najeriya samfurin Alpha Jet. Daga Maiduguri ga Haruna Dauda da rahoton.
Yanzu kwanaki biyu kenan da bacin wata jirgin saman sojan Najeriya a jihar Borno da ke shirin arewa maso gabacin kasar da kuma ke iyaka da kasashen Afrika uku da suka haɗa da Chad da Niger da kuma Kamaru. Tun a ranar Laraba da Martinez dai aka nemi wannan jirgi aka rasa, haka kuma janajin ɗuriyarsa, a kuma daidai lokacin da ke ci gaba da farauto mayakan Boko Haram. Har yanzu dai babu wanda ya san inda wannan jirgi ya nufa, kuma ba a samu labarin inda jirgin yake ba. A baya dai wasu jiragen sojan Najeriya na bacewa, wanda ga bisani mayaka kan doki alhakin kai hare-hare kan irin waɗannan jirage. Sai dai bacewa wannan jirgi na Alpha Jet har yanzu babu wani da ke alhakin bacewarsa. Sai dai hakan ya sa babban hafsan sojan sama na Najeriya, Air Marshal Oladawo Amawu, zartar jihar Borno da kuma sauran manyan sojojin saman Najeriya don binciken musabbabin bacewar jirgin. Wannan halin yanzu ake ci gaba da binciken inda jirgin yake, na kuma jami'in ta bakin wasu al'ummar jihar Borno game da wannan bacewar jirgin.
Sunana Abubakar Musa. To gaskiyan zancen shi ne da safe da na shiga yanayin yaran gizo sai nake je wai Alpha Jet a Borno na Najeriya kuma wai ya bata. Fisabilillahi da kwarewan sojojinmu na Najeriya da yanayinsu da kwarewan aikinsu a ce har jirgi zai bata, gaskiya wannan abin dubawa ne. Ya kamata sojojin Najeriya da duk inda jirgin nan yake su je su nemo. Ya za a ce ma jirgin soja, jirgin sojan Najeriya a ce ya bata, kuma a Najeriya ya bata.
Sunana Malam Muhammad. Wato abin ga mai hankali abin tsoro ne. Allah ya bata, Allah ya dawo da shi, shine addu'an da zamu yi. Mu tsoron mu shine irin wannan jirgin ya shiga hannun 'yan ta'adda, tashin hankali ne. Babban tashin hankali ne ga 'yan Najeriya. Amma tun da an ce ya bata, mu roƙon Allahnmu Allah ya sa ya dawo, ko a gano a dawo da shi.
Bala Muhammadu, ji na ji labarin shi. Gaskiya ya fata na bi Arab kalewa salai kuma da sha soturu kuma da yarabin gurin mu.
Sunana Abubakar Sharif Bama. Mun ji labarin da ma abin bakin mutane ana an bata jirgin sama. To ya taya za a bata har jirgin sama wannan? Muna kan tunaninsa ne. Wannan ko abin sisi ne ko toro ne har ma zai bata jirgin sama? Saboda haka ne muna har yanzu muna kan tunaninsa.
Wasu al'umman jihar Borno kenan da kuma ke shirin arewa maso gabacin Najeriya ke bayyana ra'ayinsu game da bacewar wani jirgin sama na mayakan sojan Najeriya da aka shiga kwanaki biyu kenan ba a gano inda yake, ko sama ko ƙasa ba. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, yanzu kuma bari mu nufi Baucin Yakuba. inda a ci gaba da daukar mataki da ake yi a fadin kasar kan kuntata ma jama'a da jami'an tsaro kan yi. Wata kotun tarayya a Baucin ta umarci rundunar yan sanda da ta biya wasu iyalai biyu diyar naira miliyan 210 Abdulrahman Muhammad Gareka.
Alkalin kotun Justice Hassan Dikko a bayan da ya saurari bangarorin masu shigar da kara da kuma na kariya sai ya bada umarni da cewa waɗanda ake tuhuma da aikata laifin an same su da laifi ta biya diya wa mamatan na naira miliyan 100 kowannen su yayin da wanda aka raunata a bashi naira miliyan 10. Daga bisani na tuntubi lawyer mai shigar da kara domin jin karin bayani dangane da hukuncin.
Sunana Barista Mukhtar Abubakar Usman. Ita wannan kotu ta tarayya wato Federal High Court Bauchi ta yanke hukunci akan shari'o'i guda uku wanda muka shigar a madadin mutum uku. Biyu sun rasa ransu a hannun yan sanda, ɗaya kuma ya ji mummunan rauni, ya samu mummunan rauni a hannun yan sanda. A dalilin ana zargin su da sun sati kaji. Sannan kotu ta sa rana ta yi hukunci a wannan kes guda uku. Hukuncin da ta yi shi ne na farko akwai Ibrahim Sama'ila wanda ya rasa ransa a hannun yan sanda saboda tsananin duka, kuma kotu ta umarnin yan sandan Najeriya su biya diya na naira miliyan 100. Haka shi ma shi Ibrahim Babangida shi ma da ya rasa ransa a hannun yan sanda kotu ta yi bincike ta gano ba daidai ba, ta yi umarni ma yan sandan Najeriya da su ba da diya iyayen wannan yaro shi ma naira miliyan 100. Sai shi kuma Abdulwahab Bello wanda shi kuma ya samu mummunan rauni na kari'an kafa da duka a fuska da sauransu wadda a hannun yan sanda, shi kuma kotu ta yi yanke hukuncin cewar kotu ta yi umarni yan sanda su biya shi diya na naira miliyan 10. To yanzu halin da ake ciki kenan.
To wannan abu dai za mu iya cewa ya zo ga karshe kenan ko kuma dai akwai zarafi na ɗaukaka ƙara?
Na'am, duk shari'a ne, shari'a ne a kotun farko akwai zarafi na ɗaukaka ƙara, duk shari'a na Najeriya. To amma asali shi ne cewar a doka in kotu ta yi hukunci to ba kotun hukuncin nan yana tsaye, hukuncin nan yana da ƙarfi har sai in wata kotu ne a sama na sama da wannan kotun ta yi bincike ta rushe wannan shari'a. To amma gwamnatin tarayya saboda wannan protest da aka yi na policing nan NSAS protest zanga-zanga da aka ta yi akan zaluncin yan sanda, gwamnatin tarayya ta ware su kuɗaɗe kuma ta sa kowace jiha ta kafa kwamiti wanda a nan jihar Bauchi ma akwai kwamiti.
A gefe guda kuma na tuntubi ɗaya daga cikin iyalan mamaci dangane da hukuncin da kotun ta zartar ga abin da yake cewa.
Sunana Awas Babangida daga Bauchi Anguwan Doya.
Ina alakanka da shi wannan mamaci?
Mamaci dai shi yana ne ni nake bin sa.
To ga kotu ta yanke hukunci inda yake aka ce hukumar yan sanda ta biya ku diya na miliyan 100. Ya ka karbi wannan batu?
Gaskiya mun gode wa wannan kotu da ta yanke wannan hukunci, ta yi iya bakin kokarinta. Bayan haka kuma shi ne muna godiya ma shi wannan alkali, hakan da aka yi shi dai sa gaba a kiyaye gaba.
Sai dai kuma duk kokarin da na yi domin jin bangaren yan sanda kan wannan batu ya ci tura. Abdulwahab Muhammad wadda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida na musamman, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin zai tattauna ne domin jin matsalolin da dilimomi ke fama da su a Najeriya. Kafin daga bisani mu nemi jin ta bakin mahukunta, mu ji irin taimakon da za su iya baiwa matukan akan hanyoyi. wakilin sashen Hausa na jihar Oyo a kudu maso yammacin Najeriya Hassan Umar Tambuwal ya tattauna da wasu direbobin game da matsalolin da suke fama da su da kuma abin da suke faɗi.
Sunana Muhammadu Sokoto, kai direba ne?
Ni direba ne, fulan Allah ya da gurguru.